تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منين ثلاثة تقص كوترا جوتا شعبان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم دبوا إعداد دريبوا بثلاثين دترا وتن تراكم منا عشرين دهودو جوتا هودو شكرا تدبوا بيو دبوا مشا تقص muna karatu kuma cikin littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari mun kwana a hadisi mai lamba ta 155 karkashin babin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma karkashin babin da Imam Al-Bukhari yake kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da falalar wanda aka yi musu bari hadisi na farko muka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Sahal ibn Hanzaliya inda yake burin ina ma a ce ya samu bari a gidan musulunci ya bi masa alkhairi san abin da yake cikin duniya nan baki ɗayan ta khairul li ko kuma habbu ilayya min an yakuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha muka dai kuma karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tambaye su wane ne ake kiran shi ar-raqub su ce wanda baya haihuwa shi kuma manzon Allah tunda bai masaba masa rahi ba shine ake kiran sa ar-raqub aka yi magana akan sura'a suka ce wanda ba a masa kai ko manzon Allah ya ce wanda yake iya mallakar shi ko mallakar zuciyar shi a lokacin da ya fi shi ya za mu tashi ne akan babu husnil malata babin kyakkyawar mallaka idan Allah ya sa akwai bawa a hannunka ko akwai wasu masu hidima a ƙarƙashinka ya zaka zauna da su da kyautatawa shine abin da babin zai karantar da mu Imam al-Bukhari yace a hadisi mai lamba ta 156 haddathana Hafs ibn Umar qala haddathana Umar ibn al-Fadl qala haddathana Nu'aym ibn Yazid qala haddathana Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma saqula qala ya Ali atini bi qabqin اكتب فيه ما لا تضل امتي بعدي فخشيت ان يسبقني فقلت اني لا احفظ من ذراعي الصحيفه وكان راسه بين ذراعي وعبدي فجعل يوصي بالصلاه والزكاه وما ملكت ايمانكم وقال كذاك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار نعم شي wannan hadisin an karbo daga wani mutum da ake kiran shi Nu'aym ibn Yazid shi kuma yake cewa Ali ibn Abi Talib Allah yarda da shi ya bashi labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma saqula lokacin da ciwo ya mai tsanani ciwon ajali qala sai manzo Allah ce ya aliyu ali itini bi qabqin ka zo min da allan ka fada ni da ake kira qabq lokacin da babu kayan rubutu daga cikin abubuwan da ake rubutu a da har qur'ani irin allan ka fada na dabba idan ka sare ta to wannan allan yana da fadi yana daga cikin guraren da ake rubutu a ciki qabq ana hine alkati shine kashin da yake jikin kafadar dabba yace to kawo wannan allan kafadan aktub fihi in yi rubutu a cikin shi ma'ana kawo mun abubuwan rubutu in yi umarni a yi rubutu ma la tadillu ummati ba'di zan fadi abin da al'umma ta ba za ta fata bayan shi ba in dai na fada an rubuta to al'umma ta ba za ta bace a bayan shi ba fa khashitu an yasbiqani sai na ji tsoron kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rigaye ni in tafi nemo abin rubutu manzon Allah ya bar duniya shi yasa a wata riwaya ta Ibn Sa'd yake cewa fa khashitu an tasbiqani nafsuhu sai na ji tsoron kada ranshi ta rigaye ni kafin in nemo har ransa ya fita fa qultu sai Ali ibn Abi Talib yace rahi inni la ahfazu min dhira'i as-sahifa a jikin dantse na ina dauke da wata takarda fada abin da kake so zan rubuta yace ina dauke da takarda a jikin dantse na
ma'ana kamar baya so ya tafi dauko takarda manzon Allah ya bar duniya abinda yake so ya fada ba a ji ba ba kuma a rubuta ba dan haka sai ta manzon Allah a jikin dantse na akwai takarda fadi abinda kake so sai in rubuta a jiki wa kana ra'suhu baina zira'i wa abudi yace kuma sai ya zama to kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tsakanin dantsan nawa da kuma tsintsiyar hannuna wannan shine ake kira shi al-abud kwanji a wajen bahaushe ko wannan kuma tsintsiyar hannu yace to anan kan manzon Allah yake wata kila da mahadar hannun nasa anan ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to tunda shi ya ce akwai a jikin shi kuma ga hikansa ya danne gunda za a iya daukowa ta kaddar inda akwai ta fa ja'ala yusi bis salati waz zakati sai manzon Allah ya higa yin wasiya a kula da sallah waz zakati da kuma zakka wama malakat aymanukum da kuma abinda hannayenku na dama suka mallaka shine abinda ya kawo karkashin husnul malaka na bayin da kuke dauke da su ko kuka mallake su ku kula da haƙin su ku tsaya akan haƙin su ku kula da haƙin su ku tsaya akan haƙin su ku kyautata musu kar ku musguna musu wannan inu karimomi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma da irin su ya cika ya bar duniya wa qala kadhaka yace yana fadin kamar haka as-salata waz-zakati wama malakat aymanukum ajima sake ce musu sallah zakka abinda hannayenku suka mallaka sallah zakka abinda hannayenku suka mallaka yana ta maimaita wannan kalmomi din hatta fadat nafsuhu har sai da ranci ta fita wa amarahu bi shahadati an la ilaha illa Allah to cikin dai abinda manzon Allah ya wasiya ya zace ya umarce shi da sheda babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma sheda annabi muhammad bawan shi ne kuma manzon shi ne man shahida bihima wanda duk ya sheda da waɗannan abubuwan guda biyu babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammad manzon shi ne kuma bawan shi ne hurrima alan nari za a haramta mai shiga wuta ma'ana ba zai shiga wutar jahannama ba wannan shine hadisi din kuma mun samu cewa wa ma malakat aymanukum ku kula da abin da hannayenku na dama suka mallaka abubuwa ne za mu iya fidawa a hadisin na'am abubuwa guda biyar ko na farko dai akwai lamma saqula lokacin da rahin lafiyar tawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sanani kusa an ce sati guda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan shine abu na farko da zamu fidda abu na biyu shine akwai rubutun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so yayi tun daga ranar da ya fara rahin lafiya tun daga ranar da yake so ya rubuta kuma rayuwar duniya bai rubutu ba ina so mu tattauna ne akan harkar rubutu din saboda matsala da ƴan shi'a suke da akwai karkashin hadisin rubutu din hadisai guda uku ya akan rubutu hadisi na farko hadisin na Aisha lokacin da rahin lafiyar ta dan fara tafiya mashi ranar litini kenan farko rahin lafiyar shi sai ta ce sai ta ga manzon Allah sai ya shiga gida sai ya fita sai ya shiga gida sai ya fita ya ki mata magana yadda ya saba irin dan wasa da ake na ango da amaryar nan babu sai ta ce ta me yake faruwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka to bin cewa tana son mijinta wannan rahin magana da aka yi mata sai ta ji hajjikinta ya fara canjawa har kanta ya fara sarawa eh rame gida ya baci kenan me ya faru mai gida bai yi magana ba mun faɗa a kwanakin ba har kalmomi yake mata irin na soyayya ko irin su ya Aisha to duran nan babu ko daya sai ta dauko tabar ma sai ta himfida akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo wuce sai ta ga still bai yi magana ba neman gurin da zai wuce kawai yake sai ta ce manzon Allah wara asa kaina ne yake ciwo ina fama da ciwon kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata murmushi sai take ta yanzu kai ba abin da ya dame ka da rahin lafiya ma inda ma mutuwa zan yi ba abin da ya dame ka akwai abin ne da daddare ka tafi kai angwanci da matarka eh abin ne hikkenan da daddare zaki wata matarka zaka tafi eh manzo Allah ya mata murmihi yace abin ya wuce yadda kike tsammani ni din ni ne ya kamata in ce kaina yana ciwo ni ne nake fama da ciwon kai yace kuma me yi matsalar ki ma inda a ce rasuwa zaki a gaba na in wanke ki in sa ki alkafani menene matsalar ki manzo Allah ya shiga guri ya zauna Aisha da ta fuskanci cewa to fa yanzu ciwo manzo Allah ya tsallake nata kuma a dalilin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata magana sai ta tattale ta bar mata sai ta koma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ce mata Aisha ke kike kirawo mun mahaifinki ki kirawo mun dan uwanki ina so na yi rubutu abin da zan rubuta wa al'umma ta kafin Aisha ta kirawo babanta ta kira ƴan uwanta sai ya ce wa aballahu ko wa ya aballahu wal mu'minuna illa aba bakri wata riwayar wa ya aballahu wa yadfa'ul mu'minina ko mu'minuna illa aba bakri wata riwayar wa yadfa'ul mu'minuna ko wa yadfa'ullahu wa ya abal mu'minuna illa aba bakri sai ya ce ko da yake ma Allah ba zai bari ba masu imani ba za su bari ba babu wanda zai tabbata sai abubakari to mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan kalmar babu abinda babu wanda zai tabbata sai abubakar shiru dai ba a rubutu ba wa ya aballahu wal mu'minuna illa abubakari masu imani da Allah madaukakin sarki ba za su bari ba har sai abubakar ya tabbata shi ne manzon Allah ya ci gaba da rahin lafiyar shi ana nan yayi litinin yayi talata yayi laraba yayi alhamis ranar da ciwo yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har waye tsanani mutane kuma sun tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bukhari ya rawaito Ibn Abbas ya rawaito hadisin daga guri manzon Allah riwayar ya riwaya a wajen Ibn Abbas sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawo biro ko ku kawo abin rubutu nayi muku rubutu abinda al'umma ta ba za ta bace a bayan shi ba sai Abubakar ko kuma Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ce ciwo ne yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani ai alqur'anin Allah ya ishe mu duk abinda ake nema na shari'a wanda ba za a bata ba a kunshi cikin alqur'ani Umar ya dogara da wasu ayoyi ma farratna fil kitabi min shay babu abinda muka bari a cikin alqur'ani sannan akwai tibyanan li kulli shay'in ko me kake nema akwai bayanin sa fillafilla a cikin alqur'ani sai Umar ya ce banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo ne masa tsanani amma ba abin da za a rubuta kamar abin da yake cikin alqur'ani sai mutane suka dau hayaniya a kawo kar a kawo mutane suka dare gida biyu sai manzan Allah ya ce ku tashi ku bani guri bai dace ku yi jayayya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan jayayyar da yasa aka yi manzan Allah bai rubuta musu komai sai suka tashi suka bar wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka dare gida biyu Ibn Abbas ya ce ƙarshen masifa shi ne da aka hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana rubutu da an yi rubutu da al'umma ta zauna lafiya kalaf me manzon Allah zai rubuta wallahu ta'ala alam wannan shi ne rubutu na biyu shi ma manzon Allah bai rubuta ba rubutu na farko nana Aisha rubutu na biyu taren jama'a ba kuma a rubuta ba wannan kuma shi ne rubutu na uku a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya sai ce wa Ali ibn Abi Talib kawo abin rubutu in ma rubutu sai ce akwai takarda a jikin dantsina bai kuma dauko ta ba fa khashitu an tasbiqani nafsuhu naji tsoron karransa ta fice kafin in nemo abin rubutu sai manzo Allah ya ci gaba da fadin abin da yake so ya fada ku kula da sallah ku kula da zakka abubuwan da hannayenku suka mallaka manzo Allah yana ta fadin wannan kalmomin karhe sai yake cewa ku kula da kalmar shahada da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shi ne manzon shi ne kowa ya tuka akan haka ba zai taba fada wuta ba furrima alan nari manzon Allah ya rasu ba kuma rubutu ko kwaya dai ba sai malami suka dare to me manzon Allah ke so ya rubuta a cikin dukkanin waɗannan rubututtukan nashi wannan ne shi a suka samu suka makale cewa Umar ne ya hana a yi rubutu da an rubuta cewa Ali ibn Abi Talib ne kamata ya zama to khalifa duk gani surutu suna cewa an hana a yi rubutu wai za a rubuta Ali ibn Abi Talib ne ya zama to khalifa sun hana malami take ta yi ne okay ni kuma la dauka hankali na take now sai yake ce musu suke cewa to ai Umar dan Khattabi ne ya hana da an rubuta wa al'umma cewa Ali ibn Abi Talib da zuriyarsa suna ya zama to khalifa da kashi na farko suna ganin rubutun khalifanci ne za a yi kuma da an rubuta da Usman ne da Umar da Ali ibn Abi Talib ne riwaya ta farko kuma tana gaya mana inda ma rubutun khalifancin za a yi da Abubakar za a rubuta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya aballahu wal mu'minuna illa aba bakr Allah da masu imani ba za su amince ba ko da ban yi rubutu ba sai dai zaman to Abubakar to a ta farko ya ce wa ya aballahu wal mu'minuna anan ya ce ku tashi ta biyu bai kamata ku yi jaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba anan da aka ce mashi akwai abin rubutu me ya fada abubuwa guda biyar ya fada azumi a sallah zakka kula da bayi da barori kula da kalmar shahada haƙƙin Allah madaukakin sarki da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kowa ya rike su furrima alan nari an haramta shi fadawa jikin wuta. Daka ahli sunna suka ce ba rubutun wasici bane, da kuma rubutun wasici ne ma da Abu Bakar za a fada. To menene? Wasu malaman suka ce a kawai manyan bayanai zai yi akan abubuwan addinin musulunci. Idan manyan bayanai zai akan abubuwan sallamatu addinin musulunci kuma abin da ya zama to wajibi, to koda an hana a kawo rubutu cikan annabtar ba za ta cika ba sai an rubuta. Sanda fa'ida balig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. In dai abun wajibi ne, doka ce daga Allah madaukakin sarki, lalle sai an rubuta ta za ta cika doka. Kuma daga ran da ba a kawo ba aka yi jayya kwana huɗu aka yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, an yi alhamis, aka wayi garin juma'a, asabar, lahadi, litinin, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta. In hayaniya ce ta hana a rubuta a ranar alhamis, da an rubuta a juma'a, da an rubuta a asabar, da an rubuta a lahadi, ko da an rubuta a litinin, malamai suka ce kenan lalle abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya jawabi ba cikon annabta bane, ba kuma al'amari bane na wajibi. Wasu kuma suka ce a tabbas manzon Allah ma yayi wasiya, kuma ya ce Aliyu dan Abi Talib ne zai gaje shi a bayan shi, amma har an shi a sun gamsu cewa manzon Allah bai yi wasiyar ba. Dan na taba samu wani kafir anan ko wanda wani dan shi'a da kansa ya fada kwarara yace manzon Allah yayi kuskure, babban kuskure, tunda ya bar duniya bai yi wasiya ba. Aqida ce mummuna ta yan shi'a, wala haka ya fada kwarara a kafir, asta'ata khata'an kabiran ya rasulullahi idh kharajta min ad-dunya wa lam tus, kai kuskure babba, haka ya fada, ba kunya ba tsoron Allah madaukakin sarki. Sannan Aisha tace idan an ce manzon Allah yayi wasiya, yace manzon Allah nan fa a haƙar ƙari na yake a jikin haƙata, yace kuma har sai da ransa ya fita yana rungume a jikin kirji na, yace to a ina yi wasiya, inda yayi wasiyar ne kamata in fara ji a duniya kafin wani ya ji. Da sauran da hujjoji da malamai ahlus sunna suka bada, wani hin abu na biyu, akwai ciwo mai tsanani ga rahin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusan duk hadisan da aka rawaito a kwana bakwai sun nuna tsananin rahin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai ran da hede su muhaffaku, mutane sun yi sallah ba su yi sallah ba, in ya yankura sai ya dawo ya suma, a zuba masa ruwa ya farfado, a kai masa ruwa ban daki yayi wanka, a jahi zai tafi yayi sallah ya fadi ya suma, hede aka yi hasa uku. Wannan kin nuna maka tsananin rahin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafin ya bar duniya, hine lamma sakula. Abu na biyu, hina da muka tattara al'amarin rubutu, an yi da Aisha, an yi da taron jama'a wanda Umar dan Khattabi na cikin su, an yi da Ali dan Abi Talib. Me za a rubuta? Lalle ba abu ne cikon umarnin addini ba, ba abu ne na wajibi ba. Inda cikon addini ne, lalle sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi, sannan annabinsa sai ya shiga. Idan an baki sahabbai an ce ba su rubuta ba, ko ba su kawo takarda ba, wannan su da yawa aka wa jama'a, aka wa umarni ko wannan shi kuma hadisin Ali dan Abi Talib shi kadai ake wa magana kuma bai kawo ba shi ma ko aiti ne bi tabaqin, kawo mun takarda shi kadai aka wa magana kuma bai kawo takardar ba, har manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya duk da ya kawo uzurin sa, tsoro nake kan in tafi kawo takardar zai bar duniya, da haka bai kawo dai takardar ba. Kuma da ya kawo takardar ba wasu ci za a rubuta ba, dan an faɗa mashi abinda da za a rubuta din su ne za a faɗa din. Mun fahimci wannan a cikin hadisi din, tun daga shi kuma ya ce mala ta billu ummati aba ba'di, abinda al'ummata ba za ta bata a bayana ba, kenan abinda zai faɗa babban al'amari ne, in ba a rubuta shi ba a iya bata. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bar abin da babu shi ba cikin addini, wanda kuma zai bata da al'ummar sa, manzon Allah ba zai yi wannan aiki din ba. Tunda sahabi yace wallahi babu wani ilimi kwaya ɗaya da manzon Allah ya rage da bar duniya na ba sai da manzon Allah ya faɗa mana shi, yace hatta tafiyar tsuntsu sai da manzon Allah ya mana karatu akan tafiyar tsuntsu a sararin samaniya, yace da zaka tsugunna kai bayan gida sai da manzon Allah ya karantar da mu, yace hatta al-khira'a, yadda ake tsugunnawa ai bayan gida kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana din. Abu na biyar shine a wannan hadisin an rubuta wa kana ra'suhu baina zira'i wa abudi, kan manzon Allah yana tsakanin dantsan Aliyu dan Abi Talib da kuma hannun Aliyu dan Abi Talib, tsintsiyar hannun shi, a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Ga kuma ingantaccen hadisi da rana Aisha ta rawaito, ita kuma tace manzon Allah ya mutu tsakanin haƙarƙarinta da makogwaranta da haɓarta, a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu. ba zai ba kuma ya rasu a hannun Ali ibn Abi Talib kuma ya rasu a tsakanin hakarkarin nana Aisha akwai cin karo tsakanin su kenan ko wannan hadisin ya kamata a dauka kira nana Aisha na'am ai kawai saboda yanzu mata sa ba za a dauke ta a matsayin hujja ba hujja ta ilimi ya kamata a samu ko na majhuli ne ko na'am sauran hadisai ba wannan hadisin bane kadai da aka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannun Ali ibn Abi Talib na ya ka tabbatar da haka a waya ka tabbatar da cewa haka din ne na'am lokacin da aka kawo wannan magana sai Ibn Hajar yake cewa akwai hadisai da yawa da suke nuni cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannun Ali ibn Abi Talib yace amma duk hadisan ya tattara su da kuma kowane hadisi akwai dan shi'a a cikin shi kowane hadisi ba dai akwai dan shi'a a cikin sa da yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannun Ali ibn Abi Talib ingantacciyar magana da ba shakku a hannunta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusuni a hannun nana Aisha mata baina haqinati wa zaqinati wa jama'a Allahu baina riqihi wa riqi yawma faraqat dunya haka alfaharin da take kenan tace he da yawuna ya hadu da yawun shi a tsakanin hakarkari na da karji na a ranar Allah ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ranar baki na kuma a cikin daki na kuma dakin sa aka binne shi da haka kenan koda ka ci karo da wani hadisi da yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ne a hannun Ali ibn Abi Talib ingantacciyar magana ya rasu ne a hannun shi a hannun ita nana Aisha dan riwaya ta ingantacciyar riwaya ce kamar wanda muke karantawa ba ta inganta ba to amma dai tunda karatu ne na ƴan Shi'a din da suka ga matsala suka dauka kuma su yi damu duniya da ita saboda akwai karatu shi buha shi din wannan akwai Nu'aym a cikin riwayar Ibn Yazid Nu'aym Ibn Yazid din malama hadisi sun ce ba su san shi ba bai taba riwaya ba sai ta hannun Ali ibn Abi Talib ba wanda ya taba karatu a hannun sa sai Umar ibn al-Fadl malama da suka ce da haka ba su san shi ba babu shi a duniyar hadisi wata kar wanda yake amfani da isnadin sai ya kirkiro magana sai ya kawo dan ya kawo rikici cikin al'ummar musulmi abu dai biyar muka tattauna kina cikin hadisi din ko to babban abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi wanda shine idan an rike ba za a bata ba shine ruko da sallah duk wanda ya rike sallah da izinin ubangiji ba zai bata ba as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum kuma ita ce tambaya da wani bawan Allah idan manzon Allah ya ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri ita ce sallar wannan in ka rike sallah ba yadda za a saka cikin kafiri ba za ka shiga cikin kafiri ba matsawar ka rike sallah kana yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta baka cikin wanda za su fada cikin alladhina hum an salatihim sahuna alladhina hum yurauna wa yamnauna al-mauna baka cikin wanda suke idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna illa qawala yadhkuruna allaha illa qalila kana yin ta ne ala waqtiha wa kama wasafaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda ka aita kamar haka tabbas mutum ba zai shiga wutar jahannama ba wannan sallar za ta zama to mata garkuwa as-salata as-salata dan ya ce farkon abin da za a wa bawa hisabi a ranar gobe al-kiyama ita ce sallah in dai ta yi kyau to dukkanin saurukan ayyukan sa ma za su yi kyau idan ta baci komai ya aikata ma na ayyukan sa za su baci sai ya ce waz-zakati akwai zakka amma malamai sun ce duk riwayar da ta zo abinda manzo Allah ke faɗa as-salata wa ma malakat aymanukum ko kula da sallah da abinda hannayenku na dama suka mallaka wannan riwaya ce kadai ta zo da waz-zakati ita kuma bata inganta ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na karshe shine cewa duk wanda ya sheda babu abin mota da gaskiya sai Allah annabi Muhammad bawan sa ne manzon shi ne wannan mutumin Allah zai haramta masa shiga wutar jahannama wannan kuma yana gaskata cikin sagara ingantacciyar magana ce sananniya ko man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda kalmar sa ta karhe ta zama to la ilaha illa Allah zai shiga aljanna duk da malamai sun yi ta tattaunawa wannan fa a farkon musulunci ne lokacin da ba a sa dokoki ba banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza ko so ake mutane su yi tauhidi a lokacin ne suka ce wanda ya mutu da wannan kalmar zai shiga aljanna amma malaman da suka yi sharhin littafin sun ce sun bibiya babu wani abu da ya soke wannan maganar har gobe idan mutum ya mutu da la ilaha illallah da izinin ubangiji wannan mutumin wuta jahannama ba za ta ci shi ba Allah ya sa wuta ba za ta ci mu din ba Allah ya sa mu dace na gama da fassara shi aiko ko ban gama ba na alhamdulillah sai hadisi na gaba 157 yace hadathana muhammad ibn sadiqin قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى عبد الله ابن مسعود إتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي أجيب الداعي وأمسى وميقيتا ولا ترد الهدية كده كميدة كوتا ولا تضرب المسلمين كما كده كده دوك مسلمين وكده كده كده مسلمين أبو بأكو من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفعل أتكين حديثي ajibu da'i ko amsa wa mai gayyata wani mai gayyata ne idan ya gayyace ka baka amsa mashi galibi idan aka ambaci gayyata ta kan tafi ne zuwa ga gayyata ta walima ko wanda take tafi zuwa zahiri a cikin magana din in mutun ya gayyace ka walima to ka amsa mashi amma malamai suka ce kowace irin gayyata ce ta abinci in musulmi ya gayyace ka ka amsa mashi aure yayin ya gayyace ka a koyo Allah ne ya hore masa ya kashe wasu kudi aka yi gara ya zabe ka yace zo mu ci gara wannan ka amsa mashi kada ka ce ka gaskiya ni bazan je ba ina da uzuri kaza da kaza kana fada masa zai ji ba dadi a ran shi ka'idar shine ka je ka a wannan bikin suna ne aka yi mashi sai muku wan dan abinci saboda ya godiya ga Allah madaukakin sarki in ya gayyace ku ku ci wani abu ne na alheri ya same shi ya kashe kudi yayi abinci wannan inda ya gayyata a amsa mashi sannan kuma duk abin da yake amsa sunan gayyata matsawar ba saban Allah idan dan uwanka musulmi ya gayyace ka malamai suka sai amne kuma yana shiga ciki ana amsa mashi ajibu da'i idan mai da'awa mai gayyata yayi a amsa mashi za ka sai da mutum ya gayyace ka dan rin aure ko ya gayyace ka wajen wani aiki wanda yake da buƙatar taimako kuma da buƙatar ka da damar ka taimaka mashi din wani haƙin sa ne ka amsa mashi ya gayyace ka wajen walima wajen liyafa haƙin sa ne ka amsa mashi ajibu da'i wala taruddul hadiyya kada ku mai da kyauta idan an ba ku kyauta ku karba wani abu da take kenan du kyauta idan an bada a karba ko wace kyauta idan an bada a karba na'am na abu sani wani ba ko da yake ni na san wasu na kyauta ta tukuici kana karba okay mala ya ce kyauta ta tukuici idan ka kai wata kyauta ko wata gaisuwa ko wani abu aka gaige ka kai aka baka tukuici ka karba ko sai dai wani tukuicin bahaushe ne fa shi a wajen addinin musulunci tukuici wanda yake kyauta ake a tukuici ba wanda ya kawo kyauta ba fa eh wanda yake kyauta shi ake wata kuici ba wanda yake kyautar ba haka yake a musulunci sai mutun ya baka wata babbar riga sai yace in ga kaiwa wani sai ya bada 10,000 to nan 10,000 mai rigar fa za ka kaiwa ba sai za ka sa a jikinka ba eh wanda yake kyauta shi ake wata kuici ba wanda yake kyautar ba to sai dai aka ce al'adatu muhakkama ku ana amfani da al'adar mutane in a al'adar ku cewa in an bada tukuitin naka ne ba na mai riga bane he mai rigar ya san haka wanda ya bada san haka kana a wuce gurin insha Allah ko kana na eh bari in baka tukuiti a rayuwar shari'a ka kawo mai rigar ba amma a yaran al'adar ku idan yana nufin kai da ta kawo kai aka ba tukicin wannan babu da fika ci insha Allah ana amfani da al'ada wajen fassara nasusi na shari'a ana iya yin haka malamai suka ce a nan gurin du kyauta idan aka bada matsawar ba ta buƙatar wani nauyi a gurinka to ya halatta ka ci wannan kyauta ko dai kai ka ce ba za ka yi ba sai an baka kyautar ko kuma da niyyar he an maka kyautar za ka yi ko kuma an baka ne dan kai to duka ana akwai ni a jaharamsu misali shari'a yake tsakanin wani da wani kuma kai ne sheda wacce idan aka saurari shedar ka za ta iya raba hukuncin sai kake dan yawo da hankali eh wallahi kaga yau kuma muna da lecture gobe wallahi Kano nake so in sai to ai an daga hira na alhamis kace wallahi alhamis kuma kuma da wani uzuri a rinki har ya kare ci a fa wannan fa ba ma'ana ba zaka je ba wata shari'a ne fa sai ya baka wani abu wata kilo ta naira miliyan 1 take ne wa ko miliyan 2 sai ka wata 100 ci to wannan dai ina gari abin da zaka je duka bai samu 50 ba ko kaza ga 100 to ko idan mun yi shari'a mun kare zan baka 100 wannan irin kyautar haramun ne ba a karbar ta saboda shaidar da zaka bada ana bada ta ne domin Allah madaukakin sarki koda ba shaidar zir zaka yi ba kuma kyautar da aka baka akwai yiwuwar zaka yi shaida ne dan kare matsayi shi wannan wanda ya baka kyauta din a wannan hali tana iya zama siffa ta haramu indai akwai wani nauyi da yake hawa kanka aka baka kyauta to ba a karba a irin wannan hali hali na biyu da ba a karbar kyauta shine lokacin da mutum yake a wata kujera ta shugabanci duciyar tadda take a iya mata fassara ai kula da kalmar ko duciyar tadda za a iya mata fassara to ba a karbar ta amma kyautar da ba ta da fassara ba ne fi a iya karba wata rana Umar dan Abdul Aziz yana fada ana mulki lokacin da ya zama khalifan musulmi da ya miƙa akan kujera sai ya ce wallahi marmarin tufanaki aka ce tab aiko da Allah ya sa su wani suna nan tufar gurin su akwai kanshi akwai zaki sai daga cikin uwansa ya ji lokacin da Umar Abdul Aziz ya faɗi wannan da kuma lokacin da aka faɗi wannan magana turuk sai ya miƙe sai ya tafi wannan gurin ya je samo tufa masu kyau a wanke da yazo dan kare mai shigo ciki sai aiko ne ta gashi aka ga Umar dan Abdul Aziz da aka Umar dan Abdul Aziz ya kalli tufa ya ji kanshin ta har ya cike fadar ana kawowa sai ya ce wannan tufa da kanshin tsiya take kuma ba abin da zai hana ta yi dadi yace amma kuma ya da masa mun gode Allah ya saka da alkhairi kyautarsa ta je inda ya kai ta in yayi dan Allah ta je in yayi dan a fada ne an fada shi ne ce kuma ya da masa kyautarsa ta je inda yake so sai mutane suka ce ah ya zaka mai da masa kyauta kai fa yanzu nan kace kana son tufa kuma a kawo ma tufa sannan ka mai da gashi kuma an ya tabbata kai ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka amma idan an bashi kyauta yana ci sai yace abinda aka bawa manzon Allah a zamanin shi kyauta ce mu yanzu abinda ake ba mu sunan tarishuwa ba kyauta ba mana mutane tun a zamanin Umar dan Abdul Aziz sun maida abinda suke kaiwa shugabanni daga kyauta ta yau da kullun ta koma rashawa duk wanda ya dunkule ya kawo to yana da wata bukata a bayan wannan kawowar da ya magaita to ta koma rashawa ita ce kuma kyautar ƴan siyasa da shugabanni na yanzu sai ku zauna da mutum shekara 10 bai taɓa ma maganin naira 5 ba amma da ka samu appointment sai duba wata tafkekiyar shadda sai maka dinki kala 5 sai ka maka ce wannan ga gudunmuwa ta sai me kenan sai shiga office inda kurkuku zai shiga zai bashi ai duk shiga ce ko to wannan kyautar ta shiga office tana da fassara irin wannan kyautar ba a iya karbar ta amma in ba ka da fassara fa misali mutum ne dan uwanka ne dama kun saba al'amuran ku ne yau da kullum kuna da mu'amala ku kamar kyauta ya ma kyauta wannan kana kujera mulki ko baka kujera mulki duk kyautar da ya maka sunan ta kyauta ba ta da problem wannan dama kun saba haka kuke abokinka ne tare kuke fada kuke tashi ku ci tare ku sha tare in ku ta haɗinki ku yi tare in ka tashi kaza ka wa har iyalinsa shi ba ya har iyalinka wannan ko kana mulki ko baka kan mulki in yayi kai da iyalinka ba sunan tare shiwa ba dama abin da aka saba ne aka yi dan haka aka yi wannan ba matsalar komai sannan idan mutum ba a kujerar shugabanci yake ba in an mai kyauta baya tone-tone in dai ba wani abu za a nema a hannun shi ba ko dai haƙƙi ne ake so ya danne ko ya wata shaidar zir ko kuma abin da ya kamata ya yi ne ya ƙi sai an bashi kyauta wannan duk bai haramta ba bai halarta ba office file ne za ka ɗauka daga office kaza ka kai office kaza sai kake ta dawurwuri kake ta dawurwuri sai an baka wani abu sannan ka ɗauka ka kai wannan bai halarta ka ce ba sunan ta kyauta ba dan ɗaukan ka kai wannan office ɗin aikin ka ne in an baka bai kamata ka ci ba mun fahimci wannan ko amma in dai baka da wata gudunmuwa da zaka bada aka baka kyauta wannan babu laifi ka karba ko kuma kayi aiki sai aka baka albahi a dalilin aikin ko aka baka wasu allowances a dalilin wannan aikin babu laifi wannan ana karba Umar dan Abdul Aziz ko Umar dan Khattab ya taba nada wani alƙali ina ji Abu Musa Ash'ari in ban manta ba da wata aka dauko kyauta aka bashi sai yace a'a albahi yace a'a baya su zai yi wa mutane alƙalanci amma ga albahi sai yace baya su ga albashi zai ce baya su abu sai yi nisa har Allah ya bari sa Umar dan Khattab aka ce Abu Musa al-Ashari ba ka fa albashi sai ce baya karba ce yi sai kaka takana ta wajen Umar Abu Musa al-Ashari ce an bani labari kana wa mutane aiki idan an baka albashi kuma sai ka ki karba me yasa sai ce ina so aikin da nake ya zamanto dan Allah madaukakin sarki ne sai Umar dan Khattab ya ce mashi a'a ita dukiyar baitul mali ko dukiyar jama'a in ka wa jama'a aiki ko kuma aka ga ya dace aka dauka aka baka ba tambaya kai ba ba sa ido kai ba ba neman kwakwaf ka je ba ba neman tsurku ka je ba aka dauka aka baka yace fa kulhu wa tamawwalhu karbi kaci kuma ka sarrafa hiya fake aihuwa ma'ana ka iya jari da shi idan kana iyawa yace ni ma nayi irin abin da kai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya gaya min irin waɗannan kalmomi din daka in an baka kyauta a matsayin kai aikin gwamnati ko a matsayin wasu allowance ko kuma dai baka da wata sirri da kai aka duba kawai abokinka ya ma kyauta ko wani shugaban ka ya ma kyauta wannan ba a tona tona ana karba babu laifi har sai idan kana da yaqini kyautar da aka maka tana da wata shubuha ko da wani nau'i na haramci a cikin wanda kake da yaqini wannan sai ka kici saboda yaqinin da kake da akwai wallahu ta'ala a'lam sai ce wala tadribul muslimina ka rubuta a takarda yanzu ba gwada ka gani wala tadribul muslimina kuma kada ka duki musulmi kada a duki musulmai menene muhallin shahid a cikin hadisi din na kada a cutar da musulmi eh wai alakarsa da babin da muke magana husnul malaka na kada mutum ya dake bawon shi shi da yasa Imam al-Bukhari ya kawo hadisi din ya kawo shi ne a babin husnul malaka idan kayi mallaka to kayi mallaka da kyau sai aka ce ya bawa akan kai yake kuma sai ga hadisi daga manzon Allah wala tadribul muslimina to dan ya zama sunan bawon kai ne kai ka dauki bulala ka ce ta tafka shi yene da kake gani a fina-finai a samu mutum a yana rakarsa a dade masa baya ake watsa masa ruwa ana watsa masa giri babu wani a cikin addinin musulunci ko da bawon ka ne ko da a karkashin kulawar ka yake ba a dukan musulmi wala tadribul muslimina haka idan Allah ya kaddara maka kai gan direba ne aiki kake kana rike da yan mari a karkashin sa in ya zamanto babu laifi kada ka kama su da duka haka kawai ba gaira ba dalili ba a yi ko dan sanda ne a kama mutane a yi duka ba dalili wannan ba a yi ko dogarawan sarki ko su ta tafkar mutum wannan ba a yi ko yan scout lokacin muna rame shi a rahim gashi ga scout saboda su suke hana mu kallo za su samu guri su tsaya mai kyau idan aka da mutum ya cire bane biyo same ku ta tafka to irin wannan ba a yi ba a dukan musulmi daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani samfura mutane guda biyu wanda suke yan wuta ne ita hadda su mutane da ya gansu da dorina kuma suna dukan mutane da ita ta iya fassara ta da wani mutum da kaga da dorina yana dukan mutane babu gaira babu dalili hadisin yana gazgatuwa a san su dan haka kai ma karka rike dorina ka rika dukan mutane babu gaira babu dalili wala tadribul muslimina kada ku tumurci musulmi Allah ya samu dace wannan musulmin kuma har ya'yan ka fa a ciki ko amma tanka ko na kaman dake su ko dan haka kar a dake yaya malaman makaranta kai da su dake yan primary na yawa duka na rahin hujja shi hadisin ke magana ko dukan da ya wuce iyaka amma duka da sunan horo ko duka da sunan daddafarwa wanda in aka cire shi daga cikin tsarin horo ko tsarin karantarwa ba za a samu abin da ake da bukata ba inda ka cire daddafarwa da horo wannan babu laifi da shi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama a daki macan ya bada dama a daki bawan nana Aisha ta bada labari tana dukan baranta har ya fadi ma a kasa amma idan da sunan menene da sunan horo amma haka kawai dan jin dadi saboda ka mallaka ka daka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a kan shi Allah ya sa mu kiyaye hadathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn al-Fudayl an Mughirata an ummi Musa an Ali salawatullahi alayhi qala kana akhiru kalamin nabiy sallallahu alayhi wa sallam arshan maganar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama as-salata kukula da sallah kukula da sallah ittaqullaha kuji tsoran Allah fi ma malakat aymanukum cikin duk abin da hannayen ku mallaka kuji tsoran Allah madaukakin sarki yaran alƙahin ku suke aiki yaran ku ne barorun ku ne bayun ku ne kuji tsoran Allah ku yi musu yadda kuke so kuma a muku ittaqullaha wa ma malakat aymanukum Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa na'am kwarar da gaske ga ya sake mai to anan shi ma kuma ba kawo zakka cikin shi ba Allah ya sa mu dace ana kuma za mu kwana abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi na'am kai inganta insha Allah ta'ala wanda ya buka faɗa zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace din ga tambayoyi kamar haka wanda suka samu dama za mu karanta su Assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya amin da nisan kwana da imani amin malam muna roƙon malam da ya duba mu akan tafsir din azumi ya taimaka yayi mana a wannan shekarar muna buƙata wallahi malam to Allah ya kai mu lokacin mu ga abin da zai faru amma da alamar wahala gaskiya Assalamu alaikum malam Allah ya kara maka lafiya tare da imani amin malam kada ɗan shi'a ne ya gayyace ka malam koda ɗan shi'a ne ya gayyace ka maulidin Fatima ya halatta ta amsa a duk inda ake bid'a ko abin da ya saba addinin musulunci ai ba a tsammanin zaka kai kanka wannan guri din abin da yake na halal shi ake magana akan sa kuma duka misalan da na baka abubuwa ne da suke na halal ko na bajinta ko ko dai mutum yayi aure yayi walima ko mutum yayi samu wata kudi ya kashe muku gara ko ya samu wani abu yana so yayi godiya ga Allah madaukakin sarki wannan duk sun abin da na baka misali amma mutum yana so yayi bid'a ba a taimakon mutum akan bid'a shi Allah ya kara wa malam ilimi da lafiya amin malam ya kyautar da ka kai gidan su budurwarka kyauta ce da kuma neman iri Now. Ita malamai har sun tattara kan kyautar da ake kaiwa gidan su budurwa. An raba kyautar gida biyu. Idan kafin daurin aure ne da kuma daura auren in kai kyautar duk wanda aka ambata a kyautar kuma shine mai wannan kyautar. Idan lokacin daurin aure ne idan aka yi ta kuma ta budurwa ce. Ina ji haka malamai suka tattauna dan kare da kyautar da ake a gidan su budurwa. Allah ya saka wa malam da gidan aljanna, Allah ya saka mana baki daya, Allah ya sa mu. Ya kuma albarkacin zuri Allah ya rogaci ta mu baki daya. Amin malam tambaya ta nan ita ce meye halaccin kamawa mutum waje a masallaci alhali bai zo ba saboda naga yan uwa suna aikata hakan. To wallahu alam. Watakila yana so ya samu gaba-gaba ko kuma abokinsa zai tafi da uzuri sai ya ce a kama masa. Watakila faɗo babin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ko matsar ba sallah za a tada ba wani yana buƙatar gurin kuma shi hulasa ce ko littafin sa a gurin har ya bashi gurin sa idan ya kama amma idan an tashi buƙatar gurin kuma ya zaba wanda ya amfani da gurin ya cancanta da wannan guri din. Sannan kuma ina so malam yayi wa ƴan uwa nasiha waɗanda suke zuwa masallaci a makare amma su shigo sahu a matsu wallahi malam wani lokacin ruku'i da sujjadar ba sa cika yadda ake so to ƴan uwa dai sun ji da kansu kada mutum ya takura al'umma sama da abin da ya kamata daga cikin kuma falal da ake samu a shigowa masallaci har da rahin keta mutane fa ko a sallar juma'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo masallaci da wuri yace kuma ba tare da ya bude kafadar mutane ba dan ya samu guri da ya zauna to inda yake samu wannan falal da ake samu a ranar juma'a amma idan sahu ne bai cika ba ko ka leka ko wata kofa da in ka shiga zaka tokare ta wannan matsawar ba a takura ba mutane sun kasa ruku'u ko sun kasa sujada wannan babu laifi idan zaka takura al'umma a kasa sujada ko ruku'u wannan bai dace ba Allah ya samu dace Allah ya kara malan lafiya da daukaka amin malan wancan satin da ya gabata ka karanta hadisi wanda yake magana akan ihsani to malan wannan kyautar idan mutun ya wa bujurwarsa ma za a rubuta masa lada insha Allah sai kama da wacin da an tantance da dai ta isa ko Allah ya kara ma da lafiya tambaya ta shine nayi rantsuwa zan dakata to na to nayi rantsuwa zan dakatar da mai yi mana hidima ta kullum a gida to amma da raina ya huce sai naga barin ta ta ci gaba da aikin shi yafi anan zan yi kafara tabbas kuma kafara ita ya kamata kai kin kafara ita ma kuma laifi ne mai zaman kanta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce duk wanda ya rantsuwa zai aikata wani aiki sai ya ga kin aikatawar hiya fa alkhairi yace to yayi kafara sai ya aikata wannan aiki ko kuma ya rantsuwa ba zai aikata ba sai ya ga aikatawar hiya fa alkhairi to yayi kafara ai ba zai aikata ba ko to yayi kafara sai kuma ya aikatawa misali sai ya alƙarun tsuwa sai ya aikata sai ga rashin aikatar ya fa alkhairi sai manzo Allah ya ce yayi kafara sannan kuma sai ya ki aikatawa saboda dajewa kuma akan rantsuwar ka sai kai ba za ka yi kafara ba duk mutane suna da wannan ko ce ai ni na rantsa ni ba zan yi kafara ba wannan karan tsan ba za ka yi kafara ba shedan ne akan ka a zaune matsawar akwai alkhairi a cikin sabanin abin da kai rantsuwar wajibi ne kai kafara sannan kuma sai ka aikata abin da yake hi ne mafi alkhairi din koda sabanin abin da kai rantsuwar ne akan shi kuma kafara ana yin ta ne hawa uku fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum wannan hi ne mataki na farko a ciyar da miski kai 10 aw kiswatuhum ko a musu riga aw tahriru raqaba ko kuma a yanta baiwa wannan su ne ukun farko kake da zabi ko ka ci da 10 ko ka tufatar da 10 ko ka yantar da baiwa sai ɗaya daga cikin waɗannan ne ba za su samu ba sannan ake tsallakawa cikin azumi sai sa ce faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fasiyamu 3 ayyamin idan halaftum ko da fasiyamu 3 ayyamin zalika kafaratu aymanikum idan halaftu in ka kasa ɗaya daga cikin wannan to sai kai azumi uku azumi kuma ba shine a matakin farko ba da yawa daga mutun yayi nan zaka ji sai azumi uku ya hau kaina bai hau ba kanka har sai idan baka da kuɗin da zaka wa mutane mutun 10 abinci su ci su koshi ko baka da kuɗin da zaka sai a musu riga mutun 10 ko da irin zulakan nan sai ya sudan kuma ka iya sai a mutane guda 10 ka ba su sai ka da musu da dan gajen ran wando ko eh ka musu guda 10 ya insha Allah na'am ita mai kenan ai kai man zama dai idan kana da hali a magana ta wadata muke ko eh idan kana da wadata ka da sai ka yadi 5555 ka bada kudin dinki ko ai dinka abin da yake so ka bada a dinka auna su a dinka su shikenan sai ka aikata abin da kai kafara a kai shi eh amma zan yi kafara ne dan na barta ta ci gaba da hidima haka ya kamata yaya zan yi kafarar ko kuwa kike da duk mamun yi bayani akan ta insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace so na'am a lokaci dai tak ake ciyarwa sannan idan danyen abinci ne za a bada ana bada mudunnabi guda 2 ne ba shi kuma irin na azumi bane ba mai ake bada mudunnabi guda 4 mudunnabi guda 2 ne sai dai mudunnabin da ake bada ya fa na abincin da za a iya ci ya zamanto abinci ko dai ka sai cikui a gudun tsirahi a cika mudunnabi guda 2 wata kirka sai na ko da 2000 ko wanne ko ko sama da 2000 ko ka sai 2000 mudunnabi guda 2 ko ka sai inabi akwai ne yanzu dabino mana mai kyau wanda tsutsa kuma sai zaka zabo ko ka samu mudunnabi na wa yake da suna inabi zabibi kenan a dauka a bada in kuma duk shinkafa ne so ai wannan duk babu laifi amma in shinkafa za a bada da waye ni a tunani na ina ganin yafi dacewa a ce sai ka sarrafa ta ka sai naman miya an zuba mata markade tana kanshi in yanzu sai a ba mutane kowa ya ci a ga yayin hadi'an wata kirka tsara mai da lemon kwalba in yana sha subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin.